haka yake. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Isararo barka da wannan la'asariya da fatar ana cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana yau Lahadi 2 ga watan Agusta na shekarar 2020. Bari Ibrahim ya fara da karanto mana muhimman kanin labaran.
Wani bincike da jaridar New York Times ta gudanar ya gano cewa dalibai da malamai 6600 ne suka kamu da cutar COVID-19 kuma 14 ne suka mutu. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata su ta yin 'yan Boko Haram ne sun halaka mutane a kala 13 suka kuma raunata 8 a arewacin Kamaru a yau dinnan Lahadi. Sannan 'yan sanda a kasar India sun damƙe mutane da dama dangane da sayar da wata gurɓatacciyar giya wacce ta halaka mutane da ɗan dama a jihar Punjab.
Kanin labaran kenan aka saurara. Bayan labaran kuma za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da Operation Sahel Sanity. Ko menene dalilin?
Tallafawa rundunar Operation Hadarin Daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga, barayin dabbobi, masu garkuwa da mutane, kashe-kashe da ya addabi wannan yanki.
A can kasar Nijar kuma, hukumar zaben kasar ta fara wayar da kawunan al'umma 'yan watanni gabanin zaben kasar. Ko me take neman cimmawa?
Za mu yi zabe na ƙananan hukumomi, za mu yi na shugaban ƙasa, za mu yi na diktoci, to muna son zaman lahiya. Zabe ba haɗa ba ne. Iko Allah ke ba da shi.
Sannan muna da rahoto game da wani gidan ajiye yara ƙangararru na gwamnati a jihar Filato. Kamar kowace ranar Lahadi muna dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai Shanu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a saki gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bincike da jaridar New York Times gudanar kan makarantun kwaleji da jami'o'i 270 a Amurka ya gano cewa dalibai da malamai 6600 ne suka kamu da cutar COVID-19 kuma daga cikinsu 14 cutar ta halaka. Amma daga cikin makarantu 1000 da jaridar ta tuntuɓa, wasu ɗaruruwa ba su ansa tambayoyin ba. Wannan ƙididdigar dai ba ta haɗa da adadin zangon karatu na lokacin fall ba, wanda tuni aka fara a wasu makarantun. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na kan faɗi tashin neman hanyoyi mafiya inganci. Na kare ɗalibai da malamai daga cutar. Wasu makarantun na komi ne ta hanyar yanar gizo, a yayin da wasu kuma ke garwaye karatun yanar gizon da na fuska da fuska. Zuwa yanzu dai a duniya baki ɗaya, mutane aƙalla 17.8 sun kamu da cutar. Sannan sama da 685 sun mutu bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun halaka mutane aƙalla 13 suka kuma raunata 8 a wani harin gurneti a arewacin Kamaru a yau ɗinnan Lahadi, a cewar wata majiyar tsaro da kuma jami'an yankin da su kai wa kafar labarai ta Reuters bayani. 'Yan bindigar waɗanda ba tantance ba sun jefa gurneti kan jama'a a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen Mazogo, wanda ke daura da kan iyakar Najeriya a yankin arewa mai nisa na ƙasar ta Kamaru, a cewar magajin gari mai jewe Bukar. Mutanen da ke wurin sun gaya Bukar cewa mutane 14 sun mutu. Wani jami'in tsaro wanda ya tabbatar da aukuwar harin ya ce wasu mutane 2 ma da suka samu raunuka sun mutu, wanda ya kai ga adadin mace-mace 15. Boko Haram ta kwashe shekaru 10 tana fafutukar kafa daular Islama a Najeriya. Tashin hankalin da kungiyar kan haddasa, wanda zuwa yanzu ya yi sanadin salwantar rayuka sama da 30,000 baya ga raba miliyoyin mutane da muhallansu, yakan bazu zuwa makwabtan ƙasashe irin su Kamaru ɗin da Nijar da kuma Chadi. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga a harabar gidan Firaminista Benjamin Netanyahu a birnin Kudus da safiyar yau ɗinnan Lahadi. Dubban masu zanga-zanga sun yi ta gangami a babban dandalin da ke tsakiyar birnin Kudus tun daga yammacin jiya Asabar. Zanga-zangar ta birnin Kudus na ɗaya daga cikin mafiya girma tun bayan da masu zanga-zanga suka fara gangamin kiran Netanyahu ya murabus. Zanga-zangar adawa da manufofin Netanyahu ɗin ta kasance mafi girma tun bayan ta shekara ta 2011, wacce aka yi saboda tsadar rayuwa, 'yan kasar da dama na ganin Prime Minister bai dau matakan da suka dace kan annobar COVID-19 ba. Wasu kuma na cewa bai kamata ya ci gaba da zama a ofis a yayin da yake fuskantar shari'a kan zargin almundahana ba.
To kafin Ibrahim ya karanto wasu labaran, bari mu leka Najeriya. Yayin da rundunar sojin Najeriya ta sake kaddamar da wata sabuwar runduna Operation Sahel Sanity don kakkaɓe 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya. Kawo yanzu rundunar ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Daga Abuja, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Duba da yadda aika-aikar 'yan bindiga daɗin ke ƙara ɗaukar wani sabon salo a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, hedkwatar sojojin ƙasa ta Najeriya ta ɓullo da nata sabon salon, inda 'yan kwanakin da suka gabata babban hafsan hafsoshin sojojin Laftanar Janaral Tukur Buratai ya yi tattaki har zuwa jihar Katsina, inda ya kaddamar da wata sabuwar runduna mai kai wani farmaki mai take Operation Sahel Sanity. Kanar Aminu Iliyasu shine babban jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen sojojin Najeriya.
Dalilin kaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafa wa rundunar Operation Hadirin Daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga, barayin dabbobi masu garkuwa da mutane, kashe-kashe da ya addabi wannan yanki, da sauran illoli ga jama'a mazauna yankin. Babu shakka mazaunan yankin arewa maso yamma na kasar nan na iya ji da kuma ganin muhimman nasarorin da aka cimma da taimakonsu a kan lokaci ɗan ƙanƙani.
Kanar Iliyasu kazalika ya sake zayyana ƙarin wasu nasarori.
A cikin wannan gajeren lokaci, zaratan sojojin rundunar Operation Sahel Sanity sun gudanar da kwanton ɓauna tare da fitattakar 'yan bindiga daga guraben ɓuyensu a dazuzzukan jihohin Sokoto, Katsina da Zamfara. Haka kuma sojojin sun ceto waɗanda ake garkuwa da su tare da kwato shanun sata da kuma kame 'yan bindiga da ma masu basu bayanan sirri. Bugu da ƙari, sojojin sun sami nasarar kame miyagun makamai da alburusai tare da babura da sauran kayan amfani daga hannun 'yan bindiga. Rundunar Operation Sahel Sanity ta cimma nasarori masu yawa daga lokacin kaddamar da ita kawo yanzu.
A cewar masanin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa, irin wannan sabon nasara da sojin ke samu ya biyo bayan canza dabarun yaki da suka yi a 'yan kwanakin nan ne.
Sojojinmu yanzu sun canza salo na inda suke tafiyar da al'umaransu. Sun sake jajircewa, sun tsaya, sun duba irin yadda abubuwa ke faruwa, da yadda abubuwa ke canjawa. Su ma suka tsaya suka canja nasu salo, suka canja dabaru da sauransu, don wannan shi yasa muke samun waɗannan nasarori. Sannan kuma yana nuna maka cewa yanzu shugabanni yanzu sun koma sun duba yadda aka yi kurakurai, don haka shi ne yanzu suke ga sojojin nan ake samun nasara.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan farmaki na Operation Sahel Sanity zai taimakawa Operation Hadarin Daji domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya.
To Aisha, 'yan sanda a ƙasar India sun danƙe mutane sama da dozin biyu dangane da siyar da wata gurɓatacciyar giya wacce ta halaka mutane da ɗan dama a jihar Punjab ta arewacin ƙasar. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ga kafar labarai ta Reuters cewa 'yan sanda sun kai samami a wurare fiye da 30 a yau ɗin Lahadi. Tun a makon jiya 'yan sanda suka fara kai samami bayan da mutane suka fara mutuwa. Bayanan kafafen labarai na nuna cewa mutane akalla 80 ne suka mutu sanadiyar shan gurɓatacciyar giyar. To sai dai jami'in 'yan sanda Rohan Lai ya gaya wa jaridar Associated Press cewa mutane 69 ne suka mutu sanadiyar shan gurɓatacciyar giyar. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Azayas na dannawa zuwa Florida da iska mai gudun kilomita 100 a sa'a guda. Bayan da ta ratsa yankin Bahamas, guguwar ta Azayas ta dan lafa jiya Asabar daga matakin mummunar mahaukaciyar guguwa zuwa mahaukaciyar guguwar da ta saba aukuwa. Jiya Asabar, gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ya gargaɗi mutanen jiharsa da cewa kar ku bar lafawar guguwar ta yaudare ku. Tun dai gwamna DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi da dama da ke daura da tsawon gaɓar Atlantika a jihar. Sannan Didier Drogba, tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ɗan asalin ƙasar Ivory Coast wanda ya fice a duniya, ya shiga takarar zama shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar FIFA a taƙaice a jiya Asabar. Ɗaruruwan mutane ne suka hallara don jinjina ma tsohon ɗan wasan na Chelsea da Marseille yayin da ya isa hedkwatar ta FIFA da ke birnin Abidjan. To sai dai Drogba, wanda ya fi kowane ɗan wasan ƙwallon ƙafa a Ivory Coast cin ƙwallon ƙafa a tarihin wasan ƙwallon ƙafar ƙasar, ba shi ne ya fi kamar zai nasarar zama shugaban ƙungiyar ta FIFA ba. Drogba, wanda sau biyu ke zama zakaran wasan ƙwallon ƙafa a Afirka, na fuskantar gasa mai tsanani daga mataimakin shugaban ƙungiyar na yanzu Idris Diallo, wanda hasali ma ƙungiyar ɗan wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar ke marawa baya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu bari mu tafi Niger. A yayin da ya rage ƙasa da watanni biyar a gudanar da zaben gama gari a jamhuriyar Niger, hukumar zaben ƙasar da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun fara jan hankulan jama'a akan mahimmancin zaman lafiya da ci gaba da neman hanyoyin da za su ba da damar gudanar da waɗannan zaɓuka ba tare da tashin hatsaniya ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suni Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanannen abu ne cewa lokacin gudanar da zaɓe a ƙasashen Afirka wani lokaci ne na zaman ɗarɗar a sanadiyar halayyar wasu 'yan siyasar da makoya bayansu waɗanda ido rufe ke neman mulki, yayin da masu mulkin ke ƙoƙarin kare kujerunsu ko ta halin ƙaƙa. Sabili kenan hukumar zaben Niger, wato Seni, ta fara neman hanyoyin cire irin wannan tunani daga kawunan jama'a mafarin shirya wani zaman wa'azin zaman lafiya. Abdulrahman Tare Bako kwamishina ne a hukumar zaɓe.
Wannan conference kin tana da babban muhimmancin ga Seni, paske za mu yi zaɓe na ƙananan hukumomi, za mu yi na shugaban ƙasa, za mu yi na deputy. To muna son zaman lahiya. Zaɓe ba haɗa ba ne, iko Allah ke ba da shi kuma Allah ke rushe. Don dole kowa ya je cikin ruwan sanyi a aikata, saboda al'umma ta gane abinda ake yi saboda ita ne. To kuma tana tashin hankali, kaga ba kyau.
Ainihin ƙungiyar 'yan jarida mai kula da sha'anin tsaro da kwanciyar hankali RGPCE ita ce ta shawarci hukumar zaɓe akan buƙatar shirya waɗannan tararraki na ƙara kusantar al'umma, a fara daga shugabannin addinai, inji sakataren yaɗa labaranta Abdulrahman Sidi.
Mun ɗauki maudu'in cewa mahimmancin zaman lahiya lokacin zaɓe da kuma gudunmuwar da 'yan ƙasa ya kamata su bada na ganin cewa an samu zaman lahiya mai ɗorewa a yayin zaɓe. Wannan maudu'i da muka ga ya dace da wato da muka ɗauki wannan maudu'i, sai muka ga ya dace mu kai waɗannan sanarwoyi ko ina har ya sa hukumar zaɓe ta ji wannan, sai ta ce ai wannan abun ma nasu ne.
Mataimakin shugaban ƙungiyar addinin Islama ta Hiya'u Sunna, Adam Saleh Ibrahim Samange, a yayin wannan taro ya gargaɗi 'yan siyasar da ke tunzula matasa don cimma wani guri nasu su ji tsoron Allah. Kodayake ya fara ne da yiwa hukumar zaɓe hannunka mai sanda.
Kafin mu ce za mu ja hankalin 'yan ƙasa, sai mu ja hankalin masu zaben tukuna. Masu zaben idan suna so kwanciyar hankali, to a yi adalci a ba kowa haƙƙinsa. 'Yan siyasa, don kaga manufarka bai cika ba, sai ka samu matasa waɗanda ba su san ciwon kansu ba, ba su san ciwon ƙasa ba, ba su so zaman lafiya, sai a tada hankali don saboda ya cimma burinsa. Allah ya mana tsare da irin wannan 'yan siyasa. Ƙasar ga tamu ce da mu da su duka, ba mu da inda muke rayuwanmu, mu ji daɗi sai wannan ƙasa.
Hukumar ta Seni ta sha alwashin haɗa gwiwa da ɗaukacin ƙungiyoyi masu ayyukan faɗakarwa irin su RGPCE don ganin dukkan zaɓukan ƙasar ta Nijar sun gudana cikin kwanciyar hankali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai jihar Filato a Najeriya. A daidai sa'ad da ake samun gidajen azabtar da yara da sunan gyara musu hali, an gano wani gida da gwamnati ta tanada inda ake kula da kangararrun yara a jihar Filato. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji tana dauke da cikakken rahoton.
Yayin da masu ruwa da tsaki ke kokarin bankaɗo hanyoyin gyara wajen tarbiyyantar da yara da matasa kan turba madaidaiciya, bayanai na nuni da cewa iyaye na da gagarumin rawa da za su taka wajen ɗorewar tarbiyyar 'ya'yansu. Kan haka ne gwamnati ta keɓe wani wuri na musamman don sarrafa rayuwar yara kangararru waɗanda take ganin za su iya kasancewa matsala wa al'umma idan har an bar su suna gudanar da mugayen ɗabi'un da suka fara bayyanawa. Na shiga ɗaya daga cikin gidajen da aka keɓe irin waɗannan yara da shekarunsu ba su kai 18 ba, don jin irin laifukan da suka aikata kafin kawo su wannan wuri.
Sunana Hamza Sani.
To Hamza, me kai aka kawo ka nan wurin?
Yana suspect ɗina ne wai na yi kisa, ana karɓo yani annin abokina, wai ana suspect ɗin wanda aka kashe ni.
Me kuke a nan?
A nan muna koyon sana'a, ana koya mana karatu, kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne.
Kamar me?
Kamar shaye-shaye na yi, amma da na zo nan na gane ba kyau. Allah ya danne na fita na daina.
Ni sunana Maza Hassan. An kashe abokananmu ne guda biyu. Ina bacci, ɗan banga kuma sun zo, wasu wai ba za su yadda ba an da kiwogansu, wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba.
To ka ce ba za ka yafe ba, kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama?
Ni ba dan rama ba, amma ni ko a raina ba dan yafe musu ba.
Ibrahim Adamu.
Ibrahim, me kai aka kawo ka nan wurin?
Ana tukuna na da laifin rat ne.
Laifin
rat?
Wato fyaɗe kenan.
Yes.
To shekarunka nawa?
Shekara na 12.
Ita ko wannan yarinya mai shekaru 12 ta ce ta gudu ne daga hannun kawunta daga Lagos, inda ya nemi yin lalata da ita.
Sunana Precious Barnabas. Baba na tana zama bai kuta don mama na tare su. Shi ne ya doke ni ya ba ma ankuna wayin zama da shi. Ma anku they want to try rape me.
Wato ya so ya lalata dake?
Yes. Na gudu na bar gidajen.
To baban ki bai neme ki ba?
Na baba na ba ta sani ba.
Yanzu ba san inda kike ba?
Ba sani ba.
Jami'in da ke kula da kangararrun Mr. Thomas Pam ya mun karin haske kan yadda suke kula da yaran.
Akwai wanda yake kawo daga court. Akwai yaran da sun gagare yayin su. So aka kawo su a nan don mu yi musu counseling. Kuma sakani Allah da Allah duka baya canja yaro, amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada. Kuma gwamnati din wallahi tana kokari game da abinci da welfare. Damuwanmu shine bayan sanda mu ne muke managing, kuma masalolin kuma shine maganan mota da za taimake mu da mota. Ayan yaran nan mun doke su sai mu kai su kotu, maybe mu kai su asibiti. Gwamnati ta kara mana ma'aikata.
Sheikh Abubakar Imam Gana na kungiyar Jibris, wanda ya zaɓi yin bikin sallah da yaran, ya bayyana muhimmancin iyaye su rika sanya ido kan irin hulɗan da 'ya'yansu ke yi.
Na zo ne saboda muna yawon sallah, to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi ziyara ga waɗannan 'ya'yanmu domin mu nuna musu cewa muna ƙaunan su, muna tare da su, kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida, kuma a nuna ma duniya cewa in ka ji wannan abin da ya kawo su, kaga in yaranka za su fita za ka dinga musu nasiha. Kar ku je wajen da ake taruwa da ba ku da wani dalilan da ya sa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su, mu nuna musu ƙauna.
Cibiyar gyara halin kangararrun yaran mai suna Young People's Home da ke Larantu a nan cikin garin Jos ta tarbiyyantar da yara da dama, wanda a yanzu haka suke ba da gudunmowa masu alfanu wa al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
To masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni, Madina Lahir mai shani, a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba, a cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancinsa ta kafar internet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yiwa mutane dinki amma fa a internet. Ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin yadudduka da kuma auna mutane. Amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar COVID-19 ta koya masa.
Babban darasin da wannan yanayi na corona ya koya mini suna da yawa. Amma babban darasin da kuma shine amfanin kafafen sada zumunta ko in ce internet. Saboda ba da internet ba, so ba su yi da mutane za su karanci ba a wannan yanayin na kullum. So saboda internet abubuwa su sauƙi ko da kake so ko kana a gida za ka iya samu da aka maka galibanci ba damuwa ba. To kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama da sauƙi a cikin wannan yanayin na kulli. Yanda na samu kaina lokacin da aka rufe wurare da zaga-zaga gaskiya yana yi ni mara daɗi. Duk da kire a garin da nake ba a yi wancan kullun nan duka ba. An ɗan yi wani rabin kulle ne. Amma wani lokaci ne na lokaci a cikin shiga mu kulle lokaci kaza mu buɗe a lokaci kaza. Sai kuma lokacin da aka bamu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne kuma kakin muna sai da yarka ne da ɗinki. Sau lokacin sallah lokacin aka babu a ta kayan ɗinki da yawa. So wani lokacin mutum muke cikin kulle babu lokacin da shin da zamu samu mu yi aiki sosai din kuna sosai na dai kenan. Na biyu zirga-zirga ko da COVID-19 ta zo lokacin kakin mu sun ƙare saboda akwai wani abu da sana'a ta tabi take so shine mutane su kullum suna so su ga sabon abu. So yana da kyau in kayan sun sai an jira kayan su din tafi sannan kawo sababbi. So kayan sun tafi muna ƙoƙarin zuwa kawo sababbi mu sa oda ko mutum mu zo da su kawai sai aka shiga wannan kullum. So ba mu da kayan ƙasa ga kuma wasu lokacin an yi dai lokacin sallah kuma shi ana zaga-zaga. So akwai damuwa sosai gaskiya. Sannan lokacin da aka bamu mu shiga mu kulle a lokacin baya isan mu samu dama mu yi ayyuka da kamata mu yi wa mutane. So dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyi da za mu gamsar da mutane.
To Malam Abubakar, ka fuskanci wasu ƙalubale kuwa?
Kalubun da fuskanta kafin COVID-19 lokacin da ina sabon fara business din a kafafen sada zumunta. Ga mutane su yarda da kai, su amince da kai, su fara sayen kayayyaki online. Gaskiya za ka ɗan lokaci kafin wannan abu. Wani lokacin COVID-19 ta zo wajen sabon ƙalubale ne saboda ka ce mutum ya auna kanshi a kan shi ya tura maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba. Wani mutum zai sama tashi ta auna shi ba daidai ba ta tura maka sai saboda ita ba ta iya ba ita ba maɗinkiya ba ce tura mishi. Kayan ba su mishi ba ko su matsayi mishi ko su mishi yawa na ɗaya kenan. Na biyu akwai ƙalubale da mutanenmu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba ko kuma wasu ba su ma yadda ba. Za ka ce mutum ya bi ƙa'idojin da kamata ya bi ku yi ma'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba. Misali zan baki akwai wanda ya zo ɗana ya ce sai ya shigo yawo na ce mishi a'a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo. Yadda shi ba zai yaka nan ba in dai ba zama ya shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa kanka. Anje ni kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba tare ka ba irin hukuma ba saboda gurin kar ka liƙa mun ko ni in liƙa maka. Yadda shi ba zai dira nan ba shi bai dira nan mutum tun matsala kala wani wayi so haka dai mutum ne ya tafi muka fasa wannan cakin. Kafin ma wannan ko ce bayan wannan akwai wanda ya zo lokacin muna cikin tsananin tsoron cutar ya zo kasuwa mun ya wani tsirgi sosai ya zo lokacin nan ko kuɗi ba na saka ba ko kuɗin ma ƙya masa nake ganin ke tudu na zai alƙi a kuɗi da ta zo ta same ni. Na ce mishi ya emir transfer ita da shi zai ba da kashi ni ba zan karɓi kuɗin shi ba fuskiya da tsoro ne. So wallahi haka muka fasa cikin nan abin bai yi ba in ya biyu kenan. Inda na shawo kan ƙalubalen da ke fuskanta ko in ce na fuskanta wani daga muke farko kafin COVID-19 don su muna sabbin farawa. So kawai na wani ne na gayin nuna mutane shiga wannan abun ba ya dora ba ne da suka ne kuma wanda suka saya suka gwada na ba misali da su aka dai muka ci hadde da suka dare mu. Na yi kuma sun COVID-19 na ta kokarin ruwa da mutane na musu bayanin cewa lona a hydrogen da kuma ta basuwa daidai ne a bi su a hakuri da yanayin musa haka muski duk ba raɗin su muke ji ba haka dai yan wadda wasu mutane haka dai sani-sani har mafiya suka gane suka bin kaɗaɗin ƙa'idojin da kamata su bi sun mai mu'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darasin da ke cikinsa. Kamar yadda kuka sani, sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allah. Kai da Madina Dahiru Mai Shanu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani bincike da jaridar New York Times gudanar kan makarantun kwaleji da jami'o'i 270 a Amurka ya gano cewa ɗalibai da malamai 6,600 ne suka kamu da cutar COVID-19, kuma daga cikinsu 14 cutar ta hallaka. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun halaka mutane akalla 13, suka kuma raunata 8 a wani harin gurneti a arewacin Kamaru a yau dinnan Lahadi, a cewar wata majiyar tsaro da kuma jami'an yankin da suka yi wa kafar labarai ta Reuters bayani. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga a harabar gidan Firaminista Benjamin Netanyahu a birnin Kudus da safiyar yau dinnan Lahadi. Dubban masu zanga-zanga sun yi ta gangami a babban dandalin da ke tsakiyar birnin Kudus tun daga yammacin jiya Asabar. Zanga-zangar ta birnin Kudus na ɗaya daga cikin mafiya girma tun bayan da masu zanga-zanga suka fara gangamin kiran Netanyahu ya murabus.
Ƙarshen shirinmu a yau, sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata, za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almisi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Leo Sahibu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alheri. Ma'assalam.